kawowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun ji tambayoyi na Dr. Kabir da injiniya Yaya da kuma Sa'adatu Ahmed Bustani da ta yi nazari kan shugabanninmu na baya. A yau za mu fara jin bayanai daga bakin ƙwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu.
Dr. Kabir, inda za a samu gibi a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa kuma za a gabatar da kasafin kuɗi, to dole sai an ci bashi. Amma abin da nake so a sani a tsarin demokradiyya, mun shiga yarjejeniyoyi masu tsawo da hukumomin kuɗi na duniya daban-daban, da IMF, da World Bank, da Africa Development Bank, da sauran ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin kuɗaɗe na duniya. Waɗannan yarjejeniyoyin da muka shiga, mun shiga ne. Sannan wani abu da nake so in yi maka a tuni a kai tunda kana da fahimtar tarihi, shine an yi fa lokacin da Najeriya ta ba hukumar lamuni na duniya aron kuɗi a baya. Ka fahimta ko? To kuma ina so wato a gane bashi, wannan bashin da ake saboda giɓi, mu a Najeriya mu gode ma Allah ma mu 'yan ƙasan. A ƙasar Rasha a yanzu haka, wanda ya ce zai yaƙi, shugaba Putin ya sa hannu a doka a yafe bashin da ake binsa. Ma'ana galibin mutanen ƙasan ba a ɗaura ƙasansu ba, amma an ɗaura mutanen ƙasan da bashi. Tsari ne na capitalism, imperialism. Waɗannan tsarin, inda za ka ɗaga naira, ba za a daidaita ta da zinare ba, za a daidaita ta da wata takardar kuɗi. Wannan takardar kuɗin naka ta zama abin da ake ce mata fiat currency. Kuma in dai tsarin kuɗi na duniya zai ci gaba da yanda ake tafiya, wannan kuɗin da kake ganin shi da wannan demokradiyyar da kake kallon shi, ina so kai ka daɗa fahimtar cewa yanda kaga kana da president a ƙasanka, kana da governor a ƙasanka, kana da chairman na local government a ƙasanka, to haka ake da president a World Bank, haka ake da governor a Central Bank, haka ake da chairman a bankunan kasuwanci.
To honorable, bari mu ji naka bayanan.
Gaskiya engineer yayi magana kwarai da gaske, kuma wanda ake bukata ba wai dan majalisa ko gwamna ko kadai ba, a'a ya riga ya hidi fraction na waɗanda suke rike da akalar shugabanci a Najeriya. Yace dukkan mu idan ka hada mu tun daga kan shugaban kasa har kan kansula, ban mu wuce kashi 0.005. to kaga to mutum 12,000 daukar ta ma round figure, ka ce mu 13,000 ne, suke jiye akalla mutum 250, sama da mutum miliyan 250. To sai in dawo kan maganar da ya labe yayi cewa koda mu mukalli halin da tattalin arzikin kasa yake ciki, mu mu yahe wani abu mana da ake bamu ko albashi ko allowance ko wani abu dan ya habaka abin nan, sai ka dawo kan maganar da injiniya yanzu. Ka dauka mu duka waɗannan production din, mu 13,000 za mu yahe abin da ake bamu na albashi da allowance, sama da mutum 250. Wannan abin idan ka zo kai computing din shi, wallahi bai daga yadda living standard din su yake da wani abu. Ishu din, ina so mutane su gane cewa ba wai na allowance ne ko albashin da ake ba masu rike da makaman gwamnati ba, a'a sincerity ne wajen gudanar da tattalin arzikin kasa. Ba maganar wai me ake bani nake kashewa ba, me ake bani nake allowance ba, shi bane ba, ba impress bane ba, ba allowance bane ba, ba albashi bane ba, a'a ya muke gabatar ko kuma ya muke tahiyar da tattalin arzikin kasai, ita duke kasai ya ake sarrafa ta, ya ake juya ta. Idan ire-iren mu za a kawo kashi 20 din mu, ana ba mu abin da ake ba mu da iri da bai canza wani abu. Abin da ake nema gaskiya kamar yadda yace, akwai kana rike da baitul malin kasa, akwai duke kasa a hannunka, ka ji tsoron Allah, ka tafiyar da ita yadda doka ta ce, kai ma yadda zaka samu kubutawa daga Ubangiji. So idan duk dan mu shugabanni muka sa wannan a ran mu, ko muka aiki da wannan, to za ku ga ku da kanku ma 'yan kasa kuna iya kallon cewa a wanda yadda ake ma ta yawa ƙara ma waɗannan mutane a ƙara musu abin da ake ƙara musu. Saboda mi babu jin zahin cewa nawa wane ke samu, babu jin zahin dan mi wane ke hawa mota kaza, babu jin zahin dan mi wane ke canza riga kaza, duk babu. Saboda mi muna da arzikin Allah ya hore mu Najeriya arzikin, kuma bacin gurgurdan iko duk wani abin da kake ɗaukowa na ma'adani a duniya, wanda zaka ce wani guri ana samun shi nan Najeriya ana samun shi. Amma yanzu idan ka tahi kawai ma'aikatar da take kula da harkar ma'adanai ta Najeriya, ka dora mata tax din cewa to duk abin da ake hakowa yanzu so far nawa Najeriya take samu a wannan bangaren, da wahala maka samu statistics din, idan digan ma babu ita, inda ma ake hako abubuwan ma ba a iya yanzu ba a iya ga maka adadin site din da ke akwai. Sai waɗanda suke da hannu da shuni, kila suke da dalili, su ne za ka iya samun kila lasan, sai buɗe wani guri hekta kaza ko kaza ko kaza su je su riba. So ishu din, ina so in jawo hankalin 'yan ƙasa cewa ba duk na san ana ta wannan kira-kira cewa ai tunda abubuwa sun yi nisa, sun yi tsauri, ya kamata shugaban ƙasa ko 'yan majalisu ko sanatoci su rage abin da suke samu suna abin nan. Wallahi wannan ba shi bane maganin matsalar nan. Matsalar nan ita ce kawai mu ji tsoron Allah mu tafi da kasar nan yadda dokokin kasa suka ce a yi ta yadda ita. Saboda mu dokokin kasar mu sun yi daidai, ni ban blame din su sun kusa daidai da yadda Allah ya ce mu yi abubuwan. Duka an tsara komai kuma an yi hukunci akan duk abin da aka saba akan shi. So da ana yin hukuncin kuma muna kamantawa yadda ya kamata, kowa ya tsara bakin amanar da aka bashi, duk da ba mu samu kanmu cikin wannan matsalar ba.
Yawwa Malam Nasiru, ka ba mai sarauta ɗan Maliki bututun magana, ina ga yana da abin cewa.
Dama honorable, kamar yadda nake magana, ba wai allowance da sauran ababe ne su ne muhimmanci ba. Jagoron da ake ɗora ma nauyin alhakin mutane, za ka ga mutum ɗaya ya sace trillion ɗaya an rasa inda ya dashi, kuma abun bakin ciki ya kai shi ma kasashen waje an yi asararsu. To me yasa an samu irin waɗannan, sai ka ji kuma an ce an kama amma ba ai komai ba. To waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ai wannan allowance da wani abin da ake ba duk ba wani abu ne, abu ne ɗan kaɗan. Amma ana ba sai ka ga mutum ɓarawo ne, sai a ce an ɗora mai nauyin hukumar da kuɗin al'umma suke wurin. To ya za a ta yadda al'amura haka?
Za mu je ina jin zagaye na ƙarshe, inda za mu samu shi Buhari Nusa Kumriya da ita Hajiya Aisha Zakari Yasmin. Bari mu fara da Buhari.
Buhari in tambaya. To assalamu alaikum, ina jinjina ga wannan kafa tamu ta BOA mai albarka da ta bamu dama muke ƙara sanin abubuwan da ba mu sani ba, muke tambayoyi kuma akan a gurin waɗanda ya dace domin mu samu amsa abubuwan da suka daure mana kai. Ina yawa manyan bakinmu fatan alkhairi. Tambaya ta za ta tafi kai tsaye gurin ga shi honorable Yahaya Kusada. Ina yi maka fata alkhairi a matsayina na dan kasuwa manomi, shi nake so in yi dan wayansu tambayoyi daya zuwa biyu a gurin shi honorable. Gaskiya ina tunanin Allah ya yarda ko yau ma akan hanya nake. Ina ganin sai na shiga ta cikin kusa da yau din nan Allah ya yarda. So wasu abubuwa da suke faruwa a da suke kawo hauhawar farashi game da waɗansu kayayyaki nake so in yi tambaya a gurin shi honorable in ji ko ya san da irin waɗannan abubuwa ko kuma bai san da su ba. Daga farko dai ina so in sani ne akwai wasu abubuwa ne da aka ware a waɗanda ake nomawa a ƙasar nan, waɗanda kuma ba a yarda a kai su kasuwa ko kuma doka ne a fitar da su daga wani gurin zuwa wani gurin. Misali in Allah ya yarda gobe yanzu ko ban haɗa siyan kaya na a mashi ba ina ganin na yi rabi. To muna da wani ƙalubale a gurin mai matuƙar muhimmanci wanda shine yake ƙara mana hauhawar farashin kayayyaki a matsayinmu na 'yan kasuwa. Misali ɗau a ɓangaren aya, da kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo, yadda ake ɗauko mana buhun aya haka ake ɗauko mana buhun zoko zuwa Abuja. So amma yanzu sai ta kai shugowar shugaba Muhammadu Buhari, sai ta kawo sai aka ce an doda boda. Na yadda akwai aya wadda ake shigo da ita ta Niger zuwa Katsina. To amma kuma a cikin wannan yanki na mashi da daura akwai inda ake noman aya da yawa, wanda ina da yakinin ni daga shekara biyu iya zuwa yanzu ma ban sai aya ta waje ba ta Najeriya nake siya. To sai ya kasance sati uku da suka gabata a cikin mazaɓar shi honorable ne ma a cikin Ingawa, in ka zo kan dawa ɗin nan wurin kwastan ɗin da suke zama a gurin nan, an ɗauko min aya suka zo suka riƙe ta a gurin suka ƙwace ta. So sati biyu da ya wuce kuma an gama min lodi, na tafi gida a Kano ƙarfe uku na dare aka kira ni na yi bacci ban ɗauka ba. Da safe ina ganin kiransu na san akwai matsala. Da safe na kira su na ɗauka suka ce kwastan sun kama min motar na an yi Katsina da ita. Sai da na yi belin motar nan naira miliyan biyu na tura suka saka min motar nan ta taho. Sai da na jefa wa kowane buhu naira 10,000 akan kayan nan. Motar da ta ɗauko min kayan nan zuwa nan Abuja kowane buhu naira 10,200 na biya. Wannan abubuwan ya sa kuɗin mota da irin wahalhalun nan kaɗai ta kusa cimma naira 25,500 banda kuɗin siyan kaya. Buhu ɗaya. So wannan abubuwa ne wanda suka ƙara mana hauhawar farashi akan irin wannan abubuwa. Yanzu ɗauki harkar wake tun daga can har zuwa nan 4,000 za a kawo maka ita. To amma wannan abubuwan da aka kawo kuma ayan nan ba ta Niger ba ce, akwai gurare da ake noman ayan nan, duka ayan nan da muka siya ta Najeriya ce. Amma yau in za ka fito kayan nan daga Abuja, daga Katsina, daga Mashi zuwa Abuja, Allah ne kaɗai isan iya kuɗaɗen da za ka dinga kashewa kafin wannan kayan ka ishi gona. Ina so in sani a gurin honorable kuma wace hanya yake gani zai biya taimaka mana domin mu samu sauƙin irin wannan abu.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.